sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fata an muni lafiya. Baba Yakub muke rine tare da Mahmud Ibrahim Kwali da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na ranar yau Asabar 27 ga watan Mayu shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su ko kuma kafin mu kawo muku labaran duniya.
Rijalar Sudan ta bukaci dakarunta da suka yi ritaya a shekarun baya su mai da kayan sarki domin tallafa wa mayakanta a yakin da suke da dakarun rundunar gaggawa ta RSF. Watanni na cewa Rasha za ta fara aika makamin nukiliya zuwa Belarus, amma Ukraine ta ce ba ta girgiza da hakan ba. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce ana dab da kammala cimma matsaya game da mizani koyon ba su sukan gwamnati.
To kanan labaran kenan. Kasar Niger ko ta cimma wata yarjejeniyar aikin bincike da kuma hako man fetur da kamfanin Sinopec na kasar China. Da zammar wato ninka yawan dagen man da Niger ta za ta shigar da su a kasuwar duniya. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin jihar Kano ta ce rahoton bincike yan sanda game da tuhumar kisan kai da akan da ake ba wasu wato shugaban masu rinjayi na majalisar wakilan Najeriya Alhassan Adodoguwa ya nuna wanda ake zargin ba shi da hannu a wannan lamari. Kamar kowace safiyar Asabar yau kuma za mu kawo muku shirin a dawo lafiya wanda na shirya zan gabatar, amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya.
Matare assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaru. Rundunar sojojin Sudan ta bukaci dakarunta da suka yi ritaya a shekarun baya su mai da kayan sarki domin tallafa wa mayakanta a yakin da suke yi da dakarun rundunar gaggawa ta RSF. Rundunar sojojin ta Sudan ta bukaci tsafin mazan jiyan da su mika kansu sansanonin rundunar mafi kusa da su, kuma hakan wata manufa ce ta karfafa ayyukan mayakan rundunar. Amma masu kula da lamura na ganin matakin ka iya rura wutar fada tsakanin su da mayakan rundunar RSF kwanaki kaɗan bayan sanya hannu akan yarjejeniyar tsagaita wuta. Duk da yarjejeniyar ana ci gaba da jin harbe-harbe da aman ababen fashewa a sassan kasar ta Sudan cikin makon da ya gabata, sai dai kasashen Amurka da Saudi Arabia da ke zaman masu sanya ido akan aiwatar da yarjejeniyar sun faɗa jiya Juma'a cewa ana samun kyautatuwar yanayi ta fuskar mutunta yarjejeniyar daga bangarorin biyu. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da babban harsar rundunar Abdul Fattah al-Burhan ya bukaci sakataren majalisar ɗinkin duniya ya sauya jakadan majalisar da ke aiki a Sudan. A wata wasiƙa da ya rubuta wa sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres, babban harsar mayakan sojin na Sudan ya ce akwai bukatar sauya jakadan na majalisar ɗinkin duniya a Sudan, Musa Balka Faves, a cewar wasu majoyi na fadar shugaban kasar ta Sudan. Rotani na nuni da cewa Rasha za ta fara aikawa da makamin nukiliya zuwa Belarus, amma wani babban jami'in tsaro a kasar Ukraine ya ce ko kaɗan bai girgiza ba game da hakan. A wurinmu ba sabon labari ba ne, a cewar Oleski Danilov, babban sakataren tsaro na majalisar tsaro ta kasar Ukraine. Ya ce Ukraine a shirye take ta kaddamar da martanin farmaki da aka dade ana sa ran gani akan dakarun Rasha da ke Ukraine, amma bai fayyace ranar da za su kaddamar da martanin farmakin ba. Sai dai ya tabbatar da cewa kungiyar sojojin Wagner na janyewa daga birnin Bakhmut na Ukraine din. Ita ma ma'aikatar tsaro ta Burtaniya a bayanan da takan fitar kulle yaumin game da yadda al'amura ke wakana tsakanin Rasha da Ukraine ta tabbatar da cewa dakarun na kungiyar Wagner sun fara janyewa daga birnin na Bakhmut. A hannu guda kuma shugaban na Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a cewa sannu a hankali kasarsa na samun ci gaba ta wajen samar da jiragen yaƙi na zamani domin tinkara kalubalen da ke gabanta. A cikin makon da ya gabata, wakilan kasashe mafiya karfin tattalin arziki na duniya wato Amurka da China sun yi ganawa irin ta ba sabon ba cikin watanni da dama da suka gabata. Sakataren cinikayya da kasuwanci ta Amurka Gina Ren Mondo ta faɗa cewa ganawar su da takwaranta na kasar Sin Wang Wen Tao game da al'amarin da suka shafi manufofin fitar da kayayyaki ketare da cinikayya da harkokin saka jari ta yi armashi ainihin kazalika ministan harkokin kasuwanci da saka jari na China yayi wata ganawa ta daban da jami'ar Amurka game da lamuran kasuwanci Catherine Tai a gefen taron ministocin harkokin tattalin arziki na yankin Pacific dake gudana a Detroit jihar Michigan ta Amurka. Tarukan biyu na zuwa ne bayan shugaba Joe Biden ya alamta farfado da alakar Amurka da China wace ta samu tasgaro tun lokacin da ta harbo wani jirgin balon na China a watan Fabrairu bisa zargin cewa yana shawagin leken asiri ne a sararin samaniyar ta. Wata babbar alama da za ta kara karfafa yunkurin sabunta dangantaka tsakanin kasashen biyu ita ce ko Beijing za ta lamunce da bukatar Washington kan ganawa ta musamman tsakanin sakataren harkokin tsaro na Amurka Lloyd Austin da takwaransa na China Li Shanpu a gefen taro kan harkokin tsaro da zai gudana a kasar Singapore mako mai zuwa. Labarun na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kadan Mahmud zai sake shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan. A yayin da ake dabda kammala ayyukan shimfiɗa bututun man fetur daga jamhuriyar Niger zuwa makwabciyarta jamhuriyar Benin, hukumomin kasar ta Niger sun cimma wata yarjejeniya ayyukan bincike da haƙo man fetur da kamfanin Sinopec ta kasar China da zimmar ninka yawan ɗanyen mai da Niger za ta shigar da su a kasuwar duniya. Taswirar ma'adinai dai ya ta yi nuni cewa Niger na da gonakin ɗanyen mai aƙalla 35. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamma Islamu Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Bayanan ƙwararru a fannin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa sun yi nuni da wasu alamomin da ke tabbatar da cewa ba idan rijiyoyin man da ake da su a karkarar Agadem da ke jihar Difa, Allah ya albarkaci ƙarƙashin ƙasar Nijar da ɗumbin man fetur a wasu yankunan na daban. Dalili kenan kamfanin Sinopec na ƙasar China ya buƙaci samun lasisin gudanar da bincike da na ayyukan haƙo man fetur. Mafarin wannan yarjejeniya da aka rattaba wa hannu a nan birnin Yamai, a cewar ministan man fetur na jamhuriyar Nijar Mamman Sani Muhammadu, wannan yarjejeniya hanya ce da za ta ba ƙasarsa damar samun ci gaba a fannoni da dama.
Pour le Niger, ce partenariat avec Sinopec est une opportunité.
Yace a bangaren Niger wannan hulɗa da kamfanin Sinopec abu ne da zai taimaka kasar ta bunƙasa sha'anin man fetur ɗinta da samar da aikin yi ga 'yan ƙasa tare da haɓaka ayyukan samar da makamashi da bunƙasa tattalin arziki.
Ce partenariat nous aidera donc à poursuivre la transformation de notre vaste.
Jakadan China a Niger Jiang Feng dake jawabi a madadin tawagar jami'an kasar a bikin saka hannu kan wannan yarjejeniya ya yaba da hulɗar kasashen biyu.
Cet accord qui vient d'être signé témoigne.
Yace yarjejeniyar da aka rattaba wa hannu kanta shaida ce dake fayyace yadda China ke da kyautawar niyyar bada gudunmuwa a ayyukan ci gaban tattalin arzikin Niger da jin daɗin rayuwar al'ummar kasar.
La réponse très active de la partie chinoise.
Zaka ana iya cewa an ci karfin ayyukan shimfiɗa bututu mai tsawon kilomita aƙalla 2000 wanda za a yi amfani da shi wajen fitar da man Nijar zuwa tashar jirgin ruwan Seme da ke jamhuriyar Benin. Abinda ake ganin sa a matsayin ɗaya daga cikin dalilan da ke ƙara jan hankulan manyan kamfanoni irin su Sinopec zuwa wannan ƙasa. Malam Zabairu Ma'azu shine babban magatakardan ofishin ministan man fetur.
Shi kwaɗan wanda ga son mai in ya ga akwai inda aka haɗa shi akwai pipeline. To wannan shi na ƙara mai kuzari shi zo cikin ƙasa. To wai in kun ka diba Niger mun kai wannan lokaci saboda ginar da mu muka yi ta kai 80% kenan duk wani kamfani bai kai sai mun kire shi ba shi da kanshi tunda ya san da in yayi research ya ce ma man shi da ba za ta mai waya ba tunda akwai pipeline.
A nan gaba ne ƙwararrun ƙasar ta Niger da na kamfanin Sinopec za su zauna domin tsayar da ƙa'idojin da za a gudanar da ayyukan bincike da haƙar man. A shekarar 2011 ne Nijar ta fara sayar da man fetur ɗinta a kasuwa, inda kowace rana kamfanin CNPC ke haƙar ganguna 20,000 a rijiyar Agadem, adadin da a nan gaba kaɗan zai ƙaru zuwa ganguna 110,000 a kowace rana a cewar gwamnatin wannan ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu da yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram yanzu ko ga Mahmud da ci gaban labaran duniya
Gaban Amurka Joe Biden ya ce ana dab da kammala cimma matsaya game da mizani ko yawan basussukan gwamnati yayin da ƴan jam'iyyar Republican ke ci gaba da tattaunawa da wakilan Father White House ta shugaban Amurka shugaba Biden ya ce ana muhawara da juna kuma ina da kyakkyawan fatan cewa daga nan zuwa dare za mu samu sukunin cimma matsaya sakatariyar Bital Malin Amurka Janet Yellen ta yi gargadin cewa gazawa wajen yin abin da ya kamata ko daukar matakin da ya dace ka iya haifar da rayuwa ga Amurkawa da iyalansu ya kawo cikas ga matsayin shugabancin mu a duniya kuma ya haifar da kokwanto akan kwazon mu wajen kare muradin mu na ƙasa da sha'anin tsaro shugaba Biden da shugaban majalisar wakilan Amurka Kevin McCarthy na kokarin a cimma matsaya akan rage kasafin ƙasa zuwa shekaru biyu wanda kuma zai kara wa'adin mizanin basussukan gwamnati zuwa shekara ta 2025 wato bayan kammala zaben shugaban kasa da za a yi baki bayan tarukan sirri da muhawara mai zafi tsakanin bangarorin majalisar dokoki da wakilan Father White House ana ganin sakamakon tattaunawar na dab da fita nan gaba kadan za a kaddamar da tashar teku da aka samar a yankin yammacin Myanmar bisa tallafin India bude tashar wadda aka dade ana dakon fara aikin ta na zuwa ne a daidai lokacin da New Delhi ke kokarin murkushe tasirin China a yankin kudu maso gabashin Asia jirgin ruwa makare da jimlar tan 1000 na siminti ya fara isa tashar dake garin Sikwe na Myanmar daga birnin Kolkata na India tashar wadda ta lankwame dala miliyan 484 za ta sada wasu sassa da dama na arewa maso gabashin India da ba sa gabar ruwa ta ratsa ta jihohin Rakhine da Shin dake yammacin Myanmar ta kuma kewaye kasar Bangladesh a cikin wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar kula da tashoshin jiragen ruwa da hanyoyin ruwa ta kasar India ta ce sabuwar tashar ta Sikwe za ta samar da sabon yanayin sufuri na zamani tare da bude kafofin hada-hada tattalin arziki ga Myanmar rundunar sojojin Sudan ta bukaci dakarunta da suka ritaya a shekarun baya su mayar da kayan sarki domin tallafawa mayakanta a yakin da suke da dakarun rundunar gaggawa ta RSF rundunar sojojin ta Sudan ta bukaci tsafin mazan jiyan su mika kansu ga sansanonin rundunar mafi kusa da su kuma hakan wata
to a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to madalla Gwamnatin jihar Kano ta ce rahoton binciken ƴan sanda game da tuhumar kisan kai da aka yi wa shugaban masu rinjaye na Majalisar Wakilan Najeriya Alhassan Adodoguwa ya nuna wanda ake zargin ba shi da hannu dangane da lamarin azantawa da wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari a yayin taron manema labarai Anthony General kuma kwamishinan shari'a na Kano barista Musa Abdullahi Lawan ya ce rahoton binciken ya nuna za su gurfanar la gurfanar da wasu mutane biyar da ake zargin su suna da hannu a cikin rikicin da ya halaka mutane kimanin 16 yayin tarzoma a zabe yayin tarzoma na zabe a garin Tudun Wada ga kuma tattaunawar ta su
ranar Juma'a da ta wuce an kawo mana kundin bincike kuma mun duba kundin bincike mun yi nazari kuma a cikin nazarin mu da muka yi a cikin kundin bincike akwai shedu wanda shedarsu idan ka duba a shari'ance idan ka kai ba za ta tsaya ba dalili a shedarsu wasu sun ji wani ya ce ya dauki karamin bindiga ya harbe shi a bayanin shi na farko a bayanin shi na biyu kuma ya ce a babban bindiga ce karamin bindigan nan kuma yana cewa daga hannun yan sanda ya anshe ta yan sandansa da aka sa ya anshe shi ya harbin nan da aka bincike yan sandan da bindigar su da harshashin su da aka ba su duk yana nan ba ya amfani da shi ba bindigar ma ba ya amfani da ita ba kaga anan gurin babu yanda zaka yi ka yi amfani da wannan shedar
ta ma akwai bayanan da ke cewa an cinnawa ita sakatariyar NPP wuta ne bisa shi umarnin Alasan Adodogwa
yawa shine nake ma bayani ai akwai kuma bayanan waɗanda su kuma suka zo suka ce wanda su muka ce a tuhuma suka ce su ne garin sa wuta akan titi sun kona taya saboda a yanda suka ce an taho da sakamakon zaben Doguwa za a kawo nan aina coalition office da yake Tudun Wada sai suka blocking hanya suka tara hanya dan kar a wuce da wannan sakamakon a wannan lokacin yan sanda suka fito suka dinga harbi da tear gas suka ce garin su shiga da gudu office din nasu inda ya kone da fetur din da wuta a hannun su a nan ciki fetur din ya zube wuta ta tashi wannan su biyar haka suka yi bayani a jere duka iri daya
kenan kamar binciken da kake magana da kuka samu ya wanke Alasan Adodogwa kenan a take ce
a shari'ance dai kam a shari'ance wannan binciken da aka yi a shari'ance babu yanda za a yi ka tuhume shi da kona guri ko da harbin wani ko da mutuwar wani a bincike yanda ya nuna
kana ba ku gano umarnin sa ba misali a nesa ko a kusa
to ai tun daga wanda suka zo suka ce su suka yi ai kaga dama ita shari'a yanda take idan akwai ana tuhumar mutum da laifi in akwai shaida da take nuna kamar yayi laifin kuma shaida da take kuma wanke shi kamar tana wanke shi ko kuma ma ta wanke shi to a shari'ance cewa akai ka dauki shaidar da take wanke shi
yanzu rayukan waɗancan da suka mutu ina makoma sa a shari'ance tunda ku nan binciken ku ya wanke Alasan Ado
eh to wannan ai wata tambaya ce kuma daban bincike kundin bincike abin da ya nuna su waɗanda za a tuhuma da su waɗanda suka rasu saboda ai na faɗa shaida wanda i gani ya ce har da su aka sa wuta su wanda suka zo suka yi bayani suka ce eh su suka sa wutan a waje sun faɗa sun ce har da waɗanda suka mutun aka sa wuta kuma da aka zo aka kora su ciki a cikin wannan gudun da suke suka shiga a nan wuta ta tashi su waɗancan suka mutu
dan haka za a iya cewa nan ce ya kashe kansa da kansa kenan
bincike dai ya nuna cewar ba za a iya tuhumar shi wanda ake zargin yayi ba
wannan Alasan Adodogwa akwai wanda gwamnati ko yan sanda ke tuhuma da wannan al'amari misali
eh akwai su waɗannan waɗanda na gaya maka sun faɗa cewar su suka sa wuta akan titi kuma da aka kora su suka shiga ciki da har waɗanda suka mutu suka shiga ciki wuta ta tashi to waɗannan su biyar din su ne muke tuhuma da sa wuta a guri da tada tarzoma
za a gurfanar da su ne a shari'a ko kuma akwai wasu dabaru da za a yi na shari'a
za a gurfanar da su a kotu mana ai mun riga jiya fa kawai muka fitar da abin nan kundin nazarin namu
me za a caje su da shi
kamar yanda na yi ma bayani za a caje su da yin banna da sa wuta
to Mahmud Ibrahim Kwali kenan a tattaunawansa da Anthony Gainer na jihar Kano wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu yanzu ko ga shirin mu na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin mu na dawo lafiya baba ya ku mun kirimi daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin shirin a dawo lafiya a yau zai duba batun alƙalumar da hukumar yan sanda mai kula da motoci ta kasar Ghana ta fitar inda mutane 544 suka mutu a watanni uku farkon wannan shekara lamarin da ya tada hankalin al'umman kasar akan haka ne kuma muka tuntuni Isa Ali shugaban kungiyar Insula mai fafutukan kiyaye hantsar ababen hawa a kasar Ghana ko menene babban aikin da su kungiyoyi masu zaman kansu da ke fafutukan kiyaye hantsar za su yi a wannan shekara domin dakile yawan hantsar a kasar sai ya ce
To shekaran gade san ce mun shirya harakoki da dama amma kamar yanda na fadi da azu saboda ba arziki arziki mu bai da yawa ba mu iya mun harakoki da dama abinda yanzu dai mu shekaran ga mun ka sa sai mu ce himman mu kai shine na farko shi batun na huran da muke gwadawa muna kiran gwamnati ta yi kokari yaso a bar wannan ta yi aiki na farko kenan sa'annan kuma na biyu kuma za mu ci gaba da falkar da jama'a a gidajensu kan radio kan television kan internet shine social media Facebook da Twitter duka muna amfani da wannan muna kiran hankulan jama'a sannan kuma kuma za mu saya sayin daka kan kungiyoyin da sai mu ce jami'oyin gwamnatin da yafi su yi aiki za mu saya kansu sosai yaso su hayyukan da an kasa su su saboda kowane wata dai ana biyan su indai gwamnati na biya kuma cikin wannan harajin tax fina kamata ne su yi aiki sannan sai mu ce na karshe dai kira dai muke kira mu ma jama'a kuma a zo a taimake mu yaso mu duba yanda za mu yi mu rage wanga sarori kan titi saboda in mun ka duba mutane 544 ai ba karamin lamba bane kamata ne mu duba mu rage wanga namba kenan yaso gari ta samu ci gaba saboda cikin wanga jama'an da suka rasa rayukansu akwai wadanda sun ke zuwa jami'a akwai wadanda sun ka kare jami'a akwai wadanda sai mu ce doctors akwai engineers akwai jama'a da dama akwai wadanda gwamnati ta bata arziki kai ta aka karantar da su akwai wadanda iyalan su ma sun ka duba su sun ka kai su makaranta saboda gobe su ma an sun kai girma iyalan kuma da jama'a su ci amfani amma saboda hasari kan titi mun rashi wanga mutane duka mun ka duba irin sai mu ce bashi ko azlikin da gari duka baki daya ke batawa ko ke batawa kai wanga hasarurin da ake yin gaskiya ya kawo mana damuwa saboda shi kirawa muke kira jama'a baki daya da gwamnati da kungiyoyi da yan arziki duka su zo iya so mu hada an kullun mu magance wanga masaloli kan titi ni ma na gode sosai salamu alaikum
to madalla a gaida Isa Ali shugaban kungiyar Insula mai fafutukan kiyaye hasarar ababen hawa a birnin Accra a mako mai zuwa kuma zamu shiga tarayyar Najeriya inda hukumar kiyaye hasarar kasar ta road safety ta ce sama da mutane 40 ne ke mutuwa a duk shekara sakamakon hasarar ababen hawa a Najeriya shugaban hukumar kiyaye hasarar ta road safety a Najeriya Dauda Biyu shine bayyana haka a birnin Abuja yayin gudanar da bukukuwan mako na kare hadura na majalisar dinkin duniya a karo na 7 yace irin waɗannan hadurran kan titunan sune ke haddasa mace-mace da kuma nakasar al'umma a kasar ya kuma ce mutane miliyan 1.3 ne suke mutuwa yayin da sama da miliyan 50 suke jikata a duk shekara a fadin duniya a cewar sa babu wata barazana ga mutane masu shekaru 5 zuwa 29 kamar hadirin ababen hawa domin ɗaya daga cikin mutum hudu da ke mutuwa na faruwa ne tsakanin masu tafiya da kafa da kuma masu keke a Najeriya sama da mutane 40 ne ke mutuwa a duk shekara sakamakon wannan annoba da za a iya kauce masa inji shugaban na road safety ya ce majalisar dinkin duniya ta tsara wani shiri na duniya na shekaru 10 na ayyukan kiyaye hatsarin na shekarar 2021 zuwa 2030 ya ce majalisar dinkin duniya na da manufa ta kiyaye hatsarin ta rage mace-mace da jikata ta ababen hawa wanda zai kai kashi 50 cikin 100 nan da shekarar 2030 hukumar road safety a Najeriya na yin haɗin gwiwa da hukumar lafiya ta duniya da ma'aikatar kiwon lafiya ta tarayya da majalisar dinkin duniya ta shekaru 10 na ayyukan kare hatsari da rauni don bukin makon da ayyuka daban-daban to sai a biyo mu a sabon mako idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shiri yanzu a madadin Isa Ali shugaban kungiyar Insula mai fafutukan kiyaye hatsari a birnin Accra da daukacin ma'aikatan sashen Hausa musamman Jumbe Hamza da ya hada mana sautin baba yako makeri ne daga nan birnin Washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya kuma dalla yanzu ko lokaci ne da zamu kawo kadan daga cikin sakonnin da ku masu rare kuka aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Shehu Adamuri Jau. Ya ce hakika yau ce ranar yara ta duniya. Tabbas muna alfahari da wannan ranar saboda haka yana da kyau iyaye su zama masu baiwa ƴaƴan su ingantacciyar tarbiyya domin yin hakan tamkar gina ingantacciyar al'umma ne. Aka san yin hakan kuma to matsala ce babba. Allah ya kare. Sako na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Yace salam VOA Hausa. Hakika tsauraran matakan tsaro da aka dauka a birnin Abuja gabanin rantsar da sabuwar gwamnati abun yabawa ne. Allah ya sa sabuwar gwamnati ta zo da alheri ga al'ummar kasar mu Najeriya. Amin summa amin. Wannan sako na cewa muna yi wa dukkan sabbin jagororin kasar mu Najeriya murnan shirye-shiryen rantsuwar kama aiki da za su yi jibi litinin idan Allah ya kai mu. To Allah ya dafa musu ya ba su ikon yin gaskiya da adalci. Amin. Daga Isun Dila Faki da Alhaji Haruna Walo Faki. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Jamila Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Aisha Lawan bin Hanbali MK dan Silba Sakkwato da Maimuna Aliko Autaka Finta Yalwa da Aisha Usaini Dangote Karasuwa tare da Fati Ado Salati Goma ga Annabi Rijau suka ce gaskiyar maganar mu dai yanda muka yi farin cikin hawan shugaba Muhammadu Buhari haka muke farin cikin saukan shi domin wallahi yayi muna bazata. Duba da irin yadda yayi ta sharara muna kuka wai tausayi mu yake ji ashe kura ce ya lullube muna da fatar akuya muka dauki kara da kiyashi ba mu sani ba. Sako na karshe ya fito daga Baffa Haruna Badoga garkuwan kungiyar muryar talaka. Yace assalamu alaikum VOA Hausa. Yara manyan gobe, yara sanyin idon al'umma. Na soma da wannan ne albarkacin ranar yara ta duniya wacce Majalisar Dinkin Duniya ta ware ranar 27 ga watan Mayu kowace shekara domin hidimtawar yara da ɗebe musu kewa da jin su a jiki. Da wannan muke fata al'umma za su ci gaba da jan yara a jiki ta hanyar nuna musu jin kai da kauna da kuma tsayawa don ba su ilimi. Kuma da lafiya ci gaba da aiko mana da sakonnin mu kuma insha Allah za mu rika aiko muku amma kafin mu kai ga shirin mu na gaba da wannan sako.
Kan hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiran mu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani ko wanne
shirin ilimi garkon dan adam shiri ne dake nazari akan hanyoyin inganta ilimi musamman ma dai a kasashen Najeriya da Niger da Ghana da Kamaru da Chad da kuma sauran kasashen duniya. Sai ku kasance da muryar Amurka a ranakun Litinin a shirin mu na yamma don sauraron shirin ilimi garkon dan adam wanda ni Babangida Cibrin kan shirya da kuma gabatar VOA duniya a tafin hannunku.
Kan hakika ba da tangarda ba kan jimara.
To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice.
Sojojin Sudan ta bukaci dakaranta da suka yi ritaya a shekarun baya same da kayan sarki domin tallafawa mayakanta a yakin da suke yi da dakarun da na gaggawa ta RSF. Rundunar sojojin ta Sudan ta bukaci tsafin mazan jiyan da su miƙa kansu sansanonin rundunar mafi kusa da su kuma hakan wata manufa ce ta ƙarfafa ayyukan mayakan rundunar. Amma masu kula da lamura na ganin matakin ka iya rura wutar fada tsakanin su da mayakan rundunar RSF kwanaki kaɗan bayan sanya hannu a kan yarjejeniyar tsagaita wuta. Duk da yarjejeniyar ana ci gaba da jin harbe-harbe da aman ababen fashewa a sassan kasar ta Sudan cikin makon da ya gabata, sai dai kasashen Amurka da Saudi Arabia da ke zaman masu sanya ido akan aiwatar da yarjejeniyar sun faɗa jiya Juma'a cewa ana samun kyautatuwar yanayi ta fuskar mutunta yarjejeniyar daga ɓangarorin biyu. Rahotanni na nuni da cewa Rasha za ta fara aikawa da makamin nukiliya zuwa Belarus, amma wani babban jami'in tsaro a kasar Ukraine ya ce ko kaɗan bai girgiza ba game da hakan. A wurin mu ba sabon labari.
To duka-duka kuma iya abinda muka kawo muku kenan sai kuma an jima kaɗan da yamma insha Allah za ku je mu da misalin karfe 8 agogon Najeriya in cewa Niger kamar da Chad wanda zai zo karfe 7 agogon GMT da karfe 9 kenan da rabi agogon GMT da Ghana za ku je mu dauki da wani sabon shiri yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da ya tayar da gabatar da shirin da Daji Balawi da kuma Patrick Deya wanda suka taimaka wajen kawo muku shirin Baba Yakubu Makeri ne ke muku sallama assalamu alaikum.